الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. مغنى أكام شيغ بدأ أنبتا أقوكي ناواتو ماتا أكام مزا لمكي مغنى جيا muka cika akan na goma nan inda ake maganar mudha'aba da mula'aba da mula'afa da mula'saka. Ana san wannan hudun dole a same ta. Mula'aba wasa da mula'aba kenan, da mudha'aba shi ma wasa da miji da mata, kowanne wannan ma'anarsa daban. Mun farfado su jiya. Sannan mula'afa tausasawa, tausasawa. Sannan a samu kuma daga bayan waɗannan duk wani abu da zai biyo na jin daɗi da farin ciki tsakanin mata, mu'anaka, muqabala, komai, muhadasa, mujalasa, muraja'a, duk a zo da ita. Kai wacce ta auri wannan bai iya wannan ba, ta sha haushi. Subhanallah. Ko kuma shi je ya auro bakar kidahuma. Ka san a kidahuman ma akwai baka. To duk wannan albarkacin Annabi za a ta warware su har duk kowa da kowa mu daɗa fahimtar abubuwa yadda ake samu. Shi ne to na 11, shi ne haƙƙin mutum wato ainihin akan matarsa, husnul khulqi, ko kyakkyawan ɗabi'a. Yayi kyakkyawar ɗabi'a tare da matarsa, wajibin miji ne yayi kyakkyawar ɗabi'a tare da miji da matarsa. Ko ɓarawo ne kai kana sace-sace, to kanka sata mata ko kobo, dan wani corin kacos ne, dan abinda ta samu ko babance ya kawo mata, ko dan sana'ar da ta sai ya zare, to kanka yi haka. Kai kyakkyawar ɗabi'a da matarka dole ne. An kai wani mai fushi ne, mai gallaza maganganu, to kai kaɗan kai a hankali da matarka, wajibinka ne kai mata kyakkyawan hali. Da za ta je ta kai ƙararka ta ce baya min kyawawan halaye, halin da yake mun Allah ya taimaki alƙali sun yi muni, ko iyanan ta za a iya raba aure, don haƙƙinka ne kai mata mu'amala mai kyau. To ya zama dole gare mu maza mu dinga kyakkyawan mu'amala da mata. Kuma gundarin sirrin lamarin mata da maza, ka san kowa yanzu ka tambaye shi akwai irin kalan matar da yake so. Mu namu na maza ya fi gwalangwaso. Wani zai ce doguwa yake so, wani ba ya son doguwa ya aura, ya fi son ya auri tsaka-tsaki, wani ya fi son ya samu gajera, wani ya fi son ya samu kutuɓeɓiya, wani ya fi son ya samu kuma ‘yar saffa-saffa ba ramammiya ba, wani kuma za ka ji ya fi son ya samu ƙwarangwal irin ramamman nan, irin masu musabaƙar sarauniyar kyau. Kasar kowa mu namu na maza fitinar tamu ta fi yawa. Yau dai mu koma wa matan. Amma su mata idan na faɗi wanda suke so, kowace za ta yadda da ni. Za ka ji sharaɗin da suka fi so bai da yawa, bai fice huɗu ba in yayi yawa ko biyar. Duk inda mata suke, ko bakauya ce ko ‘yan birni ce, mace tana so ta samu miji mai kyan hali, mai kyan hali wanda ko za ta yi abu zai yafe baya fushi. Mace tana son mai kyan hali, sannan mace tana son kyakkyawa. Ka ga dai ita aka fi so a samu kyakkyawa, to amma mace tana so ta samu mai ɗan kyau na nunawa gidan biki. Mace wallahi wane ni dai ina son wani, sai dai wallahi bai da kyau, to tun shi ma duk inda suke mata suna son kyakkyawa. Sannan suna son mutum mai nishaɗi, mai nishaɗi, mai iya ƙissa. Yanzu wata matar za ka ga tana ƙin mutum, amma Allah ya sa suka ɗan fara zance, aka samu wani nitsatsen ya sayyade fara ba ta hikaya da ƙissa da nishaɗi, sai ka ga ta bi. Saboda haka mace tana son miji mai hira, mai nishaɗi, sannan tana son mai ado, mai tsafta. Yawwa, wannan kaga su mata duk inda ka kai nan yayi musu, na biyar din su wannan kuma kowane ne wata ma ba san da wannan ba amma ko mu za mu neman mata a samu mai dan danshin hannu saboda a dinga jika makogoro akai akai ai ba wannan yace saboda tsananin halinta na kirki ta ce ita ba ta so sai talaka da bai da komai an gari ya waye aje a nemo mana ko da roko ne ya roko mana ko kwaki ne kaga ba wacce za ta so wannan amma wata shaukin ta ko tuna nan ba ta mata ba to saboda haka idan aka samu mai tsafta mai kyakkyawan hali ya tara abubuwa da yawa mai kyauta mai juriya mai ba komai a kai ki damu ba ko ikonce yake barin dauko mana a mai gida a da kai bar na fi kusa da shi bar ga kasan wani dan mulki ne zauna ko ga kofar ruwa nan sai dai ta taso ta dewayo ta to da yake sai wata kai kai ma ka tashi ka miko mana in wani abin girki ne ka je ka taya ta me kyan hali kenan yana zuwa gida ya kira babbar riga maza ya shiga kitchen yana kama mata dan Allah ka bari wata ma kafa a zo a gan a ba komai koyi nake da annabi wallahi hanya wannan kyawawan aliyu nabi kenan sannan tana son mai dadin magana shine wannan zai ba ta hikayoyi ya zauna ya ji labari kake lokaci kaza da akai kaza ma baki sani ba bari ki ji sannan ya samu ta samu kuma mai tsafta mun samu wata ma baiwa Allah da akai ta wata rigima aka ce ta tace wannan wanda yake sanna ta da yazo sai ta ki tsayawa tace ita kawai abinda yake burke ta da shi wata hula yake sawa in ya karkata tace kai ai da ta kwanta bacci sai hulan nan take gani mata kenan saboda haka mace tana su kaga su ne za ka zo zance bulbula turare si waye kai kuma kawai dan kai ne daƙiƙi sai ka je mata kawai kana karni ba kyau za ka je hira gurin wacce za ka aura ko bazawara ce ko budurwa ce ka samu bayan ka yi wanka ka zuba turare yadda ya kamata a san turaren manya ko haka ya motsa riga sai ka yi wajen to wannan shauƙin to wannan duka ina daga cikin mata su dan kadan ne abinda suke so kuma duk matan da suka ji ni sun san haka ne to kyakkyawan dabi'a na 12 shine aikin sa ne kada ya hana ta ziyarar mutan gidansu in dai tace tana so ta je gida bai zama akwai wata kullalliya ba idan ya zama mai ciya sai ta tafi gida kullun ne sai ta tafi gida kai kuma ka kasa ganewa karshen ta barbada ke karbuwa sai ka duba da kyau koko in ta je gidan nan ta dawo sai ka ga ta canja dan so da yawa akwai matan da za ta je ganin gida ko ta je gidansu ko danginsu ta dawo to shi kansa mijin ya sani in ta dawo sai dai ya ta hakuri dan kwana uku hudun nan a maskila take saboda ta shawo madadi na ziga ma sadanta da masu ko haka din muke ake fama saboda haka wannan in dai babu wannan matsalar haƙinka ne in tace za ta je ziyarar mutan gidansu ka raka ta ka girmama su kai ma inda hali ka tafi tare da su ka kai ta in ta je ka batta ta gama gaisa da su in za ta dawo ne a kawo ta ka in kuma ba kai za ka iya sake ɗaukan abun hawa ka je ka ɗauko ta ka girmama ta shi sa ake girmama matan farko da kake shan wahala da su mu ake kyamun ji unguwa ka hau babur a faɗi salansa ta kona mutum amarya ta ji ciwo ka daure a tafi ka gani amma in sai da Allah ya abubuwa kana cikin mota kana shan ana na kai da iyali ana kafin nan an ci wuya ko dan kan mutum ya je ya kyale matarsa ya batta ta dinga shan wahala za ta tafi gidansu kawai ka ce sai ta dawo mai ma mutunci ne zai dan dauki 500 ya ce ko za ta hawo a daidaita sahu to a daidaita sahun nan kana da mata ɗaya ta tafi a daidaita sahu aka je ta kai la'asar magarba ba a ji ta ba ba ta can ba ta ba ka gama shiga uku ba in aka yi wani wajen da ita fa in ma a daidaita sahu ne ba ka da abun hawa dau a daidaita sahun ka raka ta ka je ka gaishe su ka isa alheri ka bar sai ka karfe nawa zaki taho mu gama komai lokacin da kaga kunyi da ita ka dau a dai ita sau ka kuma shata kaje ka dauko ta ku dawo gida girmama mata ake sannan sai a ji dadin su yau kuma ka dinga girmama iyayenta in ta je ziyarar nan ko dawowa aka yi aka zauna ya kika baro su kai gaskiya gogowanci akwai kirki kai wallahi akwai mutunci ka kin ga baba ya da dinga girmama ni kamar wani ko fa ba ai ba dan a zauna lafiya ta abin da za a yi ka daure ka cije in mu ne yau ba mu ne gobe ba kai dai ka karar da alheri ko da za ka je wani ka je a yi ma wani kar ka damu ba komai wannan wajibi ne kuma wannan yake a kan wuyan maza su girmama sannan kuma wato na 13 rashin watsa sirri dole miji ya kange ya kiyaye sirrin matarsa ko me suke ciki da ita ya zama sirri tsakaninka da matanka ko sun kai hudu kana da sirri da kowacce wata matsala ce tare da ita kai ka sani da kai da ita a'a akwai wata mushkila ne kai ka sani a'a akwai wani sirri ne dan boyayye na wani alkhairi ya zama to tsakaninka ne da matarka akwai wannan idan matarka bata iya wannan bata iya watsa sirri in kudin ya abu kadan ta je ta fada ko wani sirri kuke ta to sai ka zaunar da ita ka koya mata yadda ake yauwa ciki ba a yi shi dan tuwo ba yauwa ciki an yi shi dan a koye zance abin da kaje kai shiru ka koye na alheri ko mummuna dama na alheri shine za a iya ji amma na muni kar a yadda a ji a gurinka to wajibinka ka rufe asirin matarka ka boye abinda zai zama bayyana sa damuwarta ne yauwa wannan shi ma haƙi ne akan mu maza dan dama ita dole ta boye dan wani abin naka in ta fada kaga ai sai ai rigima amma kai ne zaka iya tona asirin ba yadda za ta yi da kai to wajibinka ka rufe sai na kuɗa ta 14 shine yin ado dan matarka kamar yadda take yin ado dan kai labudda ne التزين لها كما تتزين لك كي أدو دين إتك مريد تكي دين كي يوغوا سيكا دينك كاكا تيوي سيداكا بتاكا زمع إرم ما تنن هيا راسقاني يوغوا انش ذات أمغوا أنك تي أدو تاسا سرقا تاسا يري تاسا هودا تاسا سابا زني هيا راقنانا سنقاني ذات جي أمغوا كاكا مثلا تفارو yaran gida su farka su ga da ƴan mata da kowa kina caba ado kina sa turare ki shigo gurin baban su ki zauna da hidimar da kike maki tai masa kin san da kin yi ado kin yi ne kin kwana baki fita ba gobe ma kin yi ado har su san ado sifar ki ne wannan adam namiji ne to shi ma miji haƙinsa ne ya dinga yin ado ya caba an gane ya caba ado saboda me saboda matarsa kamar yadda take yin ado dan shi saboda haka ƴan uwa mutun ya san yadda zai yi duk sanda zaka shigo gida ko da daga kasuwa ne kar ka shigo a wulakance a gajiye a yamutse ko da masallacin kusa da unguwar ku ne ka dan tsaya kai alwala ka kinsa ka gyara fuska ka fita kowa yana gani karatun nan ba kawai iya karatun muke ba aikace ma muke in muka sauka a jirgi Abuja sai mun sauka mu sauki mun kintse mun komai sannan mu dawo mu kuma hawa jirgi muna kazo feska sauka sumul kuma an ka dawo gida kar ka dauka wai dazin nan bai fa awa daya kai wanka kai komai ba ana kawo maka ruwa da ci za a tare ka kai maza ka tube ka sake shiga ka sake sheka wanka samu turare in kai wanka ka gama miji ka gama wanka akwai turare da zaka dauko ka zuba a cikin ruwa mai dan dan dumi sai ka kuma yin wanka da shi na karshe da ma ka tofa laƙar ja aku ka dade zubawa kai wanka matan ka na kusantowa ta sa turare ka sa turare abin ta kamshi da kamshi in ya hadu na tsarzar din ba zan fada ba amma ka zauna dole kai ado dan ita saboda wata rana Abdullahi dan Abbas ya duba mudubi ya sa kwalli yanzu ga kwalli an mayar an bari an bawa mata wani abun mamaki wai sai mutun yayi sunna ya sa kwalli sai kai ko abokan wasa ko masu shakiyanci kai wannan dai kifil ne wani irin kifin kana da mata wani kifin za ka yi ga kifin loli ka kai wanka ka gyara fuskar ka ka sa kwalle ka gyara matarka Abdullahi dan Abaz yana ta duba mudubi ya gyara rawani ya gyara nan ya haka har matarka wasu daga cikin makusanta aka ce ana akaram ay haka ne ya haka ne insha Allah wala na mislu ma alaihinna bil ma'ruf akan yana kan misalin abin da yake kan sunna alheri ba sai mata kadai bane za su yi ado ba sai mata kadai bane za su kwalliya su sa kwalli su gyara fuska mallebe kai ma ka zama kana da shi ka dan samu abubuwa na kyautatawa na ado kar ka zama ka sa gilas kai mata ado ta gani tana da kyau ya yayi in ma ka samu kida Umar da ba za ta ce kai gaskiya ne gida wannan shigar tayi ba kar ka damu ce ne ya kika gani ko tambaye ta ya kika gani abin yayi to kaga wannan haka ne saboda haka yadda ka san idan mace ta ado zaka ƙara shauƙin ta zaka ji kana ƙara son ta kai ma in kai ado idan kai ka ƙara shauƙin mace so 100 da sababin adan da ta yi da jambaki da hoda to wallahi idan kai ado kai kyau ka sa riga mai kyau ka gyara to ita yadda za ta ji shauƙin ka ya ƙaru so 1000 ne don a kowane bangare na alaƙar mace da namiji su ne a gaba mu da mu ne gaba wajen kawo tuwo amma wajen harkoki da jin daɗin harka to mata su ne a gaba yanzu matan ka za ta yi ado ka ji wato taimaka ka gode mata kai gaskiya wannan irin shiga da kika yi wance kai na fasa fita saboda yayi sai ka ji ta fara ce ma ka san su da jan aji ka fasa fita ya alƙawarin ka da sake wani alƙawari din naman ce kai ma kai surrender wance din naman ce bari dai mu zauna dai kawanti to kai ma haka saboda haka a tazayyin laha yin ado dan matarka haƙƙinta ne da take nema a wajenka ka zamanto kana mai yin ado wato kai ma ko za ka kwanta ka gama ibadarka ka yi komai ka gama ka zamanto ka gyara kana da riga mai ta bacci kana da mayafi na musamman kuma waɗannan kayan baccin naka ba na ƙazanta ba ne don da yawa wasu za ka sun ɗauki rigar da za su yi bacci kamar ta ƙazanta ta yi datti ko ka ga mutum cikin zulumba kullum kamar ɓarawon jidda ba daɗi kaya ake samu masu kyau masu alfarma kuma cikin ƙamshi suke kullum da turarurrukan bacci ka fesa ka in kai bacci ko da bacci kai matarka ta zo kusa da kai ko ta zo ta ji kana juyawa haka ƙamshi na fitowa ya fi mutunci amma duba ne je idan kwafar da kansa wallahi yana ƙazanta da matarsa ba ruwanmu saboda haka wannan shine na kuɗa wato wacce ta zama wajibi akan maza a tabbatar da shi sannan kuma wato tabbatarwarsa da wato alƙawarin riƙo nasa na dukiya keɓe daga wato ainihin dukiyarsa cikin sha'anoninta ya tabbatar masa ta zamanto dukiyata zan miki abin da kike so da ita abin duk da bai zama ɓarna ba matarka ta san kana da hali ba ta da matsala in wani abu ma ta samu za ta iya cewa ko za ta siya to kuɗin da yadda nake da su ban sani ba bana jin za su kai an kawo mata wani ɗan abu 40,000 za ta siya wani ɗan turare ne 40,000 na shafa malam siraji ko kuma 50,000 sai to dai ki bari sai mai gida ya zo in ka zo in ta iya yanzu ka bata ka san shi namiji kamar gyambo ne a wajen matarsa in ta iya ta hikima yadda za ta gaya maka yanzu to ka tabbatar wato abinda yake tabbatarwa na zimma ta dukiya kana da iya taimaka mata a ciki a rayuwa kar ka bar matarka kullum tana da bukata kai kuma kana fitowa ba dama fes-fes alhajin birni kana baka da matsala kuma a zo a samu matarka da matsala in ka yadda da ita tana riƙe waya kar a zo ta dinga neman katin da za ta buga ta gaida babanta ma ba ta da shi me aka yi, an yi baya ba zani. Sai dai matarka ka san in ka bata da waya akwai matsala. In ka bata da waya akwai matsala, ta iya yiwuwa za ta buga waya ta dinga kulla maka wani sharri, ko kuma ta dinga buga waya tare da wani namijin da bai dace ba. To in har ya zama sai ta rike wayar, dole ne to bata ba kati. In kuma ka bata ba katin ma akwai hadari, in za a bugo mata a ci mutuncinka, to kuma wannan kana da damar ka ana. Amma dan rashin kuɗi ko ka ce ba za ka bata kati ba, duk hidima ce ta dole ta dukiya a kanka ne, ka yi ƙoƙari ka yi mata. Yana daga cikin abin da ya kamata a kula. Sannan daga cikin haƙƙin da yake kanmu maza na 16 shi ne lura da halinta na zuciya, da kuma wato ainihin irin dukkanin motsawar ruhinta ya take ciki a cikin yanayin lokuta. Ka dinga lura da yadda take, ka san halin matarka, tana cikin nishadi da jin daɗi. Idan an samu tagayyuri ka sani, don kar ka zama wani jaki baka san halin da take ciki ba. Ta iya yiwuwa tana da ɗan wani damuwa, kai kuma ka kau da kai, ko tana da ɗan wani lalura a tare da ita, kai kuma ka nuna baka damu ba ko baka san wannan ba. Wannan ma bayan haƙƙi ne a kanka. Kulawar akwai samun lada ga Ubangiji. Tana cewa wash, komai kake yi bari domin cetar rayuwarta. Yayin da ta fahimci kana kulawa da ita ta wajen lafiya da wajen halin da take shiga, to girma da ɗaukaka zai samu daga gare ta zuwa gare ka. Kuma kiyaye haƙƙi nata kuma zai zama, kuma in kai haka ka soke abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora maka shi, kuma Allah zai taimake ka. Sannan miji ya zama shi ne jaka na nasiha ga matarsa, ko ta ji ko kar ta ji, ko ta yi aiki, ka zama kullum abin da za ka yi mata nasiha. Kullum abin da za ka yi mata nasiha, sai dai idan ya zamanto za a iya ɗauke maka yawan yi mata nasiha. Idan ta zama mai tashin hankali ne da ta, za ka zo ka yi mata nasiha alhairi, don garaje ko don zafin zuciya ta kasa gane me kake nufi da ita. Idan ka ce wance abu kazan nan da nake gaya miki, in kin yi shi girman ki ne, ki daina, za ta rikice, hankali ya tashi, jini ya hau, zazzabi ya motsa, to sai ka bar wannan, sai kuma dai ta hikima, kuma sai addu'a. Amma in ba haka ba, wajibin mutum ne kullum ya zama a shirye yake da yi wa matarsa nasiha. Karka ce mai kirki ce ko tana da gane abubuwa. Kullum in ka dubi matarka, in dai kana dan Allah kake, akwai abin da za ka gyara mata kullum, to wannan ilimin za ce ta kwasa, ita ma wata rana za ce wa wasu. Saboda haka kar ka bar matarka kawai kai ta zama da ita ba nasiha, ka zama kai ne jaka ta nasiha ga matarka. Sannan na 18, ka dinga yin tarayya da ita a cikin ayyuka na gida. Haƙƙin miji ne ko kai waye ka dinga taimakawa matarka a wajen aikin gida. Ba ka zauna kawai shirin ba, kamar da kali sai dai a kawo komai a kawo maka, bai kamata ba. Sai dai idan gidanka ya cika da yara da ‘ya’ya da mataimaka da sauransu, to wannan duk da haka za ka gewayo kana gaishe su, ka yi kaza wancan kaza. Amma in ba haka ba, ka shiga kicin ka taya ta kai musharaka da ita. Gyara yara za a tafi makaranta, kar ka bace ita kaɗai ta je ta yi ta wahalan nan, ka taya ta. Wani abu ya faru, ga wancan yaron yana kashi, ga wancan yaron ya taho da gudu zai faɗa, taimaka mata. Ga wannan na kuka, ɗan taimaka mata ka karɓa ka riƙe. Amma fa ban ce ka zama mai raino ba, don wasu daga taimakawan nan sai a mallake mutum ya zama ɗan raino. Yana ciki ta ɗora masa, ta haɗa shi da wahala, don akwai waɗanda aka mallake su komai su suke wa ‘ya’yan komai. Ɗan ta bin masa, ya yi masa wanka, ya shafa masa mai, in ya yi bacci ya yi masa shimfiɗa, ita ma ya yi mata shimfiɗa. Ba akwai ba? Kuma muna da irinsu, muna kuma da damuwa, kuma suna jinmu. Tun na faɗa a sirri, ni ka san yanzu sai in haɗu ba. Wanda yanzu nan ne sai in jawo haɗu ba an faɗi komai. Amma in dai al'isharatu ta kafi aƙila shi kenan. Ya za a yi aban makaɗa, aban ma yarinya, aban ma yaro, kai ne wanke kashi, kai ne yi masa tsarki, kai ne kai mata ruwa ta wanka, kai ne kuma kake mata shimfiɗa ta kwanta, kai kake dafa abinci, to kai a baka sadakin man ka zama mata. To wannan bai zama ihsani ba, bai zama kuma abin da yake cikin. Sannan kuma kada mutum ya nasha tara, kar mutum ya matsanta wa matarsa a cikin duk abubuwan da za ta yi na hidima, kar ka tsangwama ka matsa sai kin yi kaza, sai kin kawo kaza, in kai mata hankali babu istiqali a ciki. Kuma duk abin da za ka yi mata na alheri da ka gabatar gare ta na inna ni'ima ba gori, kar ka ce mata ba ni ba ne, ko da za a yi mi kaza ba ni ne miki kaza, ba wannan arzikin aidin da nata. Mata a daina wulakanta su dan an musu abu ko a yi musu gori. Arzikinta mun faɗa, akwai nassosi da ruwayoyi da suka nuna arzikin mata yana nan, Allah ya rubuta nata, amma ta inda yake shigowa ta wajen mijin. Karka ka samu kuɗi kaza ka haddana ta a ciki, shi sa duk abin da ya kamata ba zai wahalar da kai ba, ba zai karya lamarin ba, ba zai fajirtantar da ita ba, ka yi mata. Tunda haka yanzu Allah zai turo maka da baiwa ka samu ta kuɗi, ko a kasuwa, ko a wani aiki da ka je, ko wata baiwa da irin ta Allah, ko kawai wani ma ya zo ya baka, ko ka gama da wani ya ce kai wani kwana biyu da Allah ba ni akawun ɗinka, ka ce ta ai 221-332-000 kana kun gama, kana zuwa gida ka ji ɗi-ɗi kana duba alat ya zo 500. Naira 500 gashi ya turo maka abokin kaɗin nan, sai ka share baki. Haddana ta a ciki da rabanta. Mata suna da ƙarfin arziki, saboda haka idan mutum yana da hali ya yi, in kuma ya yi mata a wannan arziki na Allah ne, kada ya mata gori, domin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya arzuta su, shi ne kuma yake ba su. Saboda haka ‘yan uwa, waɗannan kaɗan daga cikin haƙoƙin da muka rattabo su tun daga na ɗaya har izuwa na 21 nan, mu yi ƙoƙari mu kiyaye su, mu kula da su. Ni dan ban da magana ne, inda ni mai magana ne, bayanan da za a yi abin ya fi haka. Ni rubutu na fi da ca aka yi a rubuta a miko, da kun ga nukuɗoɗi da yawa. Ni marubuci ne, magana kuma gaskiya sai dai su malamin su ne, sai za mu ce su zo su bi ta kaulu, to a ji abubuwa. Saboda haka ‘yan uwa, a tsaya tsayin daka a kiyaye haƙƙin mata, domin kiyaye wannan yana janyo arziki. Kar ka ce ai abu kaza take mun, ni ba zan mata ba dan me ba zan saurare ta ba, a'a, duk wannan haƙoƙin da aka faɗa ka yi mata. Ko ba komai, an Allah ya baku ‘ya’ya, ko ɗan yayayye ɗa Allah ya baku, ko ɗaya ko biyu, idan kai mata alheri ta ji daɗi za ta samu. Saboda haka ita kuma uwa da aka ce, ita mata da aka ce wannan abubuwa haƙƙin miji ne, ya yi mata kaza, ya yi mata kaza, to in yi mata na daɗin ta ji daɗin, to ‘yan yaranta ta dinga nuna musu. Kun ga babanku ne, kun ga wannan babban wayan ma je babanku, kun gani, kun ga babanku ya sai min kati, kai babanku ne fa, kun ga kaza, don su gani su ji daɗi. Ta ɗora su a tarbiyyar soyayyar babansu. Kar a taimaki alheri kina dafkewa, kina ɓoyewa, ba kya nuna wa ‘ya’yanki. In ‘ya’yanki ba su san an miki ba, to waye zai ji an miki, har mutuncin babansu ya ƙaru ya ji daɗi. Ka san wacce ta ɓoye ‘ya’yanta abin da aka yi mata, ya za a yi ta gaya iyayenta? Kuma daga cikin matanmu su suna nan, wannan su sharri suka iya tararwa kawai, su ma wannan sai an tsaya an lura da su. Dan karkace sharri take yi, ba za ka yi mata alheri ba. Wallahi wata ko za ka yanki cinyarta, ka gasa, ka barbaɗa mata gishiri don soyayya da hidima, ka bata ta ci, ba za ta faɗa uwarta ba, ba za ta faɗa wani ɗan uwanta ba, a'a. Sai dai in ka yi wani abu na kuskure na zamantakewa, ko ƙaƙa yake, to za ta kambama shi, ta kumbura shi, ta kai labari. To wannan ma mata muna ba da shawara, shi ma bai da kyau kula da wannan. Kuma muna roƙon Allah wannan haƙoƙi na maza da aka ji Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala da sauran lokaci, to Ubangiji Allah ya ba mu ikon tsayawa, kuma in Allah ya yarda za mu ji yanzu haƙoƙin nan na wannan ɓangare guda uku ne. Misali, mun yi ɗaya, haƙƙin miji akan matarsa, mun yi biyu haƙin mata akan mijinta. Yanzu wannan rage zamu fara gobe shine haƙin da suka yi suka share. Haƙin da mata take da shi miji yake da shi suka taru akan haƙi ɗaya, shi za a ji Allah ya bamu dacewa.
Amin.